Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Kasar Siriya ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin Damashku ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aminiyar ta Rasha da kuma Amurka suka taimaka aka cimma. Za a daina buɗe wuta a Aleppo saboda dalilai na jin kai, a cewar kafar labarai ta Siriya. Yan sa'o'i bayan nan, mayakan Hezbollah da ke da hedkwata a Lebanon waɗanda ke taya sojojin Assad yaƙi sun ce su ma za su mutunta yarjejeniyar kwance damarar, a yayin da kuma suke ba da kashedin cewa za fi su kare kansu muddin aka kai musu hari. Ƙasar Turkiya, wadda ta tura sojojinta a fagage daban-daban na wannan yakin a watan jiya, ita ma ta bayyana goyon bayanta ga wannan yarjejeniyar wacce za ta fara aiki gobe Litini. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ne suka bada sanarwar haɗin gwiwa ta cima wannan jituwar. Dakarun 'yan tawayen Siriya masu usuma sun ce suna maraba da yarjejeniyar, to sai dai tunda a ganinsu da Rasha da sojojin gwamnatin Siriya ba su mutunta yarjejeniyoyin da suka gabata ba, suna shakkar yiwuwar wannan yarjejeniyar ta tabbata. A halin da ake ciki, wata kungiyar bada bayanai a Aleppo ta ce an halaka mutane akalla 45 a sashen birnin da ke hannun 'yan tawaye, a yayin da kuma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedkwata a Burtaniya ta ce adadin ya kai 69. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 5.7 a ma'auni ta auku a yankin babban tafki da ke arewa maso yammacin Tanzania jiya Asabar, ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 10 da rugujewar gine-gine a birnin Bakuba da ke daura da gabar tafkin Lake Victoria. 'Yan sandan yankin sun ce mutane 100 sun samu raunuka, kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin na Kagera. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce an ji ɗuriyar girgizar ƙasar a Rwanda da Burundi da Uganda da kuma Kenya. Fadar shugaban Kenya ta bayyana kaɗuwarta da jimamin rasa rayuka da dukiyoyin da aka yi, to amma babu wani ƙarin bayani. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Musulmi kusan miliyan 2 daga sassan duniya sun halar a Saudiya don aikin haji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki 5 ana yi. Ƙasar Iran ta ƙaurace ma aikin hajin na wannan shekarar, tana mai nuni da abin da ta kira gazawar Saudin da kuma rashin iya aiki daga ɓangaren jami'an lafiya da tsaron ƙasar. A maimakon haka, ɗumbin 'yan masabar Shi'a sun halara a birni mai tsarki na Karbala don gudanar da madadin aikin na haji. A lokacin aikin hajin bara, ɗaruruwan Iraniyawa na daga cikin mahajjata aƙalla 2,000 da suka mutu a wani turmutsin da aka yi a birnin Makka. Saudiya ta katse hulɗar jakadanci da Iran a watan Janairu, bayan da wasu masu zanga-zanga suka banka wuta ma ofishin jakadancin Saudi da ke Tehran saboda kashe wani fitaccen malamin 'yan Shi'a mai suna Sheikh Nimr al-Nimr. Koriya ta Kudu da Amurka sun fara binciken yiwuwar gano burbushin tururi mai ratsa jiki jiya Asabar, bayan gwajin nukiliya na 5 kuma mafi girma da Koriya ta Arewa ta yi, a cewar kafar labaran Yonhap ta Koriya ta Kudun. Tawagar binciken za ta ɗau samfurin iska da ruwa ta gwada ko akwai tururi mai ratsa jiki irin na xenon, a cewar kafar labaran ta Yonhap. Koriya ta Kudu ta faɗi jiya Asabar cewa Koriya ta Arewa na ƙara ƙwarewa cikin sauri, tana mai bin sahun shugabannin duniya waɗanda suka bayyana damuwarsu kan gwajin nukiliyar na baya-bayan nan. Ƙasar China ita ma ta yi tirda gwajin nukiliyar da Koriya ta Arewa ta yi, ta ce hakan zai tabbatar, wato ba zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin ruwayen na Koriya ba. Shekaru 15 da suka gabata, wata rana a cikin watan Satumba wadda aka fara ta kamar kowace rana daga bisani ta zama ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni a tarihin Amurka, abinda shugaba Barack Obama ya faɗa kenan a jiya Asabar a jawabinsa na sati-sati. Yau Lahadi ne zagayowa ta 15 ta harin da aka kai ranar 11 ga watan Satumba a Amurka, musamman a birnin New York da sashin karkara na Pennsylvania da kuma headquarter tsaron Amurka ta Pentagon. Shugaba Obama ya ce an yi asarar rayuka kusan 3,000 na waɗanda ba su ji ba su gani ba a waccan rana ta Satumba, da suka hada da nau'ukan mutane daban-daban daga dukkan jinsuna da addinai da dukkan launuka da aƙidoji daga dukkan sassan Amurka da ma duniyar baki ɗaya. Obama ya ce abubuwan da dama sun sauya cikin shekaru 15 da suka gabata, to amma ya kamata a tuna da abin da bai canza ba, wato gundarin halayyar, wato halayyar da suka bambanta mu a matsayinmu na Amurkawa, juriyar da ke sa mu rayu ta, wato ta yadda 'yan ta'adda ba za su iya galba kan Amurka ba, in ji shi. Yau Lahadi wacce ita ce ranar addu'o'i da tuna harin na 9 ga watan 11, shugaba Obama zai tsitna wani dan lokaci a fadar White House.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Wata ƴar Najeriya ta bani labarin wasu ƴan arewa manya a Abuja sun dauki wata kawarta da ta tashi a nan Amurka aikin koya wa ƴaƴansu karya harshe idan suna magana da Turanci a riƙa jin su kaman Amurkawa. A kuma daidai lokacin da masana suke ba da shawarar a koma koya wa yara da harsunansu na haihuwa, saboda an lura cewa kusan duk ƙasashen da suka ci gaba harsunansu na haihuwa ake koya yara a makaranta. Amma masu kallamirin amfani da harshen Bature sun ce yanzu kusan ya zama ƙauyanci a gidajen 'yan arewa a ji 'ya'yansu suna Hausa ko ma magana da wani harshe na gida. Hakanan kuma ƙauyanci ne ayi Hausa, wato kai Hausa ko wani harshe na gargajiya ba a saka harshe Turanci a ciki ba. Ma'ana in Hausa, in ji marigayi Malam Aminu Kano. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya hada mana kan yadda wasu iyayen suka kosa ƴaƴansu su fara zuwa makaranta saboda su kama Turanci.
Wannan sauti da kuka ji yara ne a hanyar su ta zuwa makarantar firamare. Wanne ne ya kamata ɗalibi ya fara mallaka? Iya hada bagaƙe ko kuwa iya magana da harshen koyarwarsa a makaranta? Wannan tambaya wadda ta yi kama da kaci cika cikin ƙwai da kaza, ta taso ne ganin yadda iyaye da dama suka dukufa wurin fara koya ƴaƴansu harshen Turanci da niyyar ta zame musu mafari wurin neman ilimin zamani. Wasu masana na ganin akwai aibu idan iyaye suka mai da hankali kadai wurin koyawa ƴaƴansu harshen koyarwa kadai. A ganin irin waɗannan masana, mafi alheri shine fara koya musu hada bakake don koyon karatu. Da farko, Gadias Gado na kwalejin ilimi da Kezin, a ganinsa fara mallakar harshen koyo a makaranta kadai ba ko tare da mallakar wayon hada bakake don iya karatu da rubutu ba, koyo ne irin ta akukuturu.
A literate person is somebody who can
mai ilimi shine wanda ya mallaki rubutu da karatu, ya kuma fahimci abin da ya karanta.
A parrot can even imitate
yakan yi kwaikwayon abin da aka faɗa ne, amma wasu sun fi son jin sautin harshe ne kawai maimakon sawa yara ra'ayin iya karatu da rubutu. Ta haka kuwa ana nakasa al'adar iya rubutu ne da karatu. Amma Dr. Chris Amuche na sashen ilimi na Jami'ar Jihar Taraba yace hakan babu aibu.
Education itself
ilimi yana nan hawa-hawa ne.
And the basic
kuma dukkan wannan shine mallakar sani ta fannin koyo guda
in the three areas of education which are the
wato na basira na hadda da na aikin zahiri. In ka dubi rubutu da karatu yayin da karatu ke da alaka da basira, rubutu aiki ne na zahiri kuma a tun fara wayon da ko diya na basira shike fara bayyana. Saboda haka fara koyon harshen koyarwa a makaranta ba shi da wani aibu. Malama Sera Dauda, wadda ta dauki kusan shekaru 40 tana aikin malanta kafin murabus dinta, tace farawa da mallakar harshen karatu tun a shekara na 1 da rabi daga aihuwan dako diya har zuwa shekara ta 2 yakan saukaka wa yara fahimtar abinda za a koyar musu a makaranta.
Yana da kyau a fara fadin turanci kamar yaro mai shekara 1 da rabi ko 2, ba za ka fara masa karatu ba. Yana da kyau a koya masa ya fara fada tukuna. Amma zaran yaro yana kaiwa shekara 4 zuwa 5, ya kamata a fara nuna masa yadda ake rubutu da yadda ake karatu, domin me shine tobali na fari. Karatun nan shine tobalin da za a sa kamar yaro ya gini da shi. Idan ba tobali, kaga ba za a gini mai kyau ba. Iyaye da ticoci ya kamata kowanne yana da lokacin da zai iya koyawa ƴaƴan da ke ajinsa ko kuma ƴaƴan da mutum ya haifa ya samu lokaci domin su. A ce ko minti 5 zuwa 15 ko zuwa awa 1 ko ma minti 30 a samu so 2 a mako zai taimaka.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu, tita isa iyake farce sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba, tita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasiti, ya je Yemen da Rasha, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto malam a kwan atashi wani tica ko bai da keke.
Daga jihar Katsina, Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana da hira da ya da ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Aminu Bello Masari kan matsayar ilimi da kuma ƙin biyan kuɗin jarabawa da Neko da gwamnatin jihar ta yi. Al'ada da tsohuwar gwamnatoci suka tsaya a kai. Alhaji Mansur Alima, shi wadda shi ne hadimi na musamman ta fuskar sa ido kan kafofin yaɗa labarai, ya ce ayyukan da gwamnati ta yanzu take ta fuskar ilimi nesa ba kusa ba sun cancanci yabo kuma sun ɗara abin da suka gada a baya.
Kwanakin baya ne iyaye a wannan jiha ta Katsina suka ta korihin cewa gwamnati bata biya ma yaransu irin kuɗin jarabawa WAEC da NECO ba. Ga wannan jarabawa har ta fito. Yanzu wani irin kira za ka yi ma iyaye dangane da yadda kuka kalli sakamakon ita wannan jarabawa yanzu?
Alhamdulillahi, wannan abu ya faru ne a jihar Katsina inda muke wannan aikin ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnati Dalla ta Aminu Bello Masari, wanda wata al'ada ce ya gada ga tsohuwar gwamnati wadda ya zo ya iske cewa ana biya ma yara kuɗin jarabawa wanda yana ganin ga irin illoli da abubuwan da ya gani bayan an rantsar da shi ya zama gwamnatin jihar Katsina akan maganar ilimi sai gano cewa an yi ciwo daban magani daban ka bi yanayin da muka iska makarantu wallahi su kansu iyayen yaran in suka je suka gano inda ake kai musu yaya suna kwana a makarantu da kansu da sun san abin da ya faru ba da za su zo da kansu su iska wancan gwamnatin su ce a basa da biya ma kansu jarabawa amma a gyara halin da makarantun suke ciki ni a matsayina na mataimaki na musamman kan shirye-shiryen radio ga mai girma gwamnati Dallata Aminu Bello Masari na jagoranci ma shiri na gani da ido so yanzu an gyara primary school an gina aji ɗaya mai aji uku ko aji ɗaya mai aji biyu a primary school su yanzu haka an gama wanda ya bada cikin shekara ɗaya nan duk da tabarbarewar tattalin arziki ya gyara makarantu sama da 1784 in kan muka kalli bangaren secondary school wanda ake magana biyan jarabawa mun je mun ziyarci makarantun nan mun ga yanayin da suke ciki mutanen da muka jagoranta wasu suka je suka riga ganin halin da makarantun secondary school suke suka same su wannan ya sanya mai girma gwamnati Dallata Aminu Bello Masari kawo yanzu ya gyara makaranta ta secondary school zowace sama da guda 11 ina tabbatar ma aikin sa ya kai kishi 80% idan iyayen yaran na jina duk wanda dan shi ke karatu wanda makarantar da ta shahi GSS Shargalle ko Bindawa Science School ko GSS Taranci ko Kabomo ko GSS Batagara ko GSS Ajiwa a cikin kokarin gyaran da mai girma gwamnati Dallata Aminu Bello Masari ke akwai makarantu guda 7 tsahi waɗanda ya proposing idan an gama waɗannan aikace-aikacen su za a dauka akwai tsohon KTC wanda ake cewa KCK a nan cikin garin Katsina akwai makarantar nan wanda ke da tarihi ta karamar hukumar mashi ta kanikal mashi akwai GSS Malumfashi akwai GSS Funtuwa kiran da zamu yi ga iyayen yara in suka kalli yanayin da zowar da mai girma gwamnati ne na yadda ya jajirce wurin ganin ya farfado da ilimi wannan ya sanya rashin biyan jarabawa da ya kawo wasu ka'idoji na cin jarabawa ai ka'idoji ne wanda dama tantana akwai su da can kawai aka zo aka yi burz da su aka yi waci da su dan alalata ilimin wannan ya sanya da aka yi ta cewa iyayen yara su biya kuɗin jarabawa suka yi ta kallon wani abin daban wanda yanzu wanda ya'yansu suka rubuta jarabawa a wannan lokacin sakamakon jarabawa da ya hito duk da wasu suna kallon cewa jihar Katsina ta yi irin a position da aka bata ta yi kasa to amma mu ci gaban da muka gani mun ga cewa yaran da suka rubuta jarabawa wajen kashi 65 ko 70% dukkan su sun ci jarabawa nan wanda za su iya tafiya university
yanzu zaka nuna mai sararo cewa lallai rashin biya ma iyaye wannan kuɗin makaranta kwalliya ta biya kuɗin sabulu ke
eh alhamdulillah kuma su iyayen ma ina son in jawo hankalin su ko menene zaka yi ai kana ana bukata ko kai zaka ba danka jari kana bukata ka ga wace gudunmuwa ya bada so gwamnati ta yi wannan ne ba dan komai ba dan salo ne irin na da ai da gwamnati za ta bada abinci ta bada wurin kwana ta kuma biya malamin makaranta ya koya ma ta gyara makaranta amma kai mahaifi ana son wannan kuɗin jarabawa da zaka biya shi zai sa ka sa ma danka ido ka tabbatar da yana performing a aji yana kuma zuwa makaranta bai gudun makaranta wanda idan kana kallon result din shi saboda wannan kuɗin jarabawa da zaka biya zaka iya gane cewa in ya rubuta jarabawa zai ci ko ba zai ci ba iyaye ya kamata su shigo su kama ma wannan ilimin a maido da martaba shi
a wancan lokaci iyaye sun korafin cewa an matse musu kamar ba a yi musu sanarwa lalle za a janye biyan kuɗin waɗannan jarabawa ba kana ga gawayar da ne kuɗin sun kawo jiki ko su shirye-shirye da za ku yi dan ganin kun gudanar da ita wannan jarabawa da ake cewa ta gwaji kafin a fara wannan jarabawa
kusan tambaya biyu ce nan in na fahimce ka wancan kira da suke yi cewa ba a ba su notice ba wato ba a sanar da su da wuri ba ai ita gwamnati ba ma cace ba ta ma biyan kuɗin jarabawa ba ta kwata-kwata jarabawa ta ce ayi idan kai qualify ka ci wasu marks a wannan jarabawa to za a biya maka waye ka gaba daya in ko ka zama na cewa marks din da ake bukata baka same su ba to gwamnatin jiha za ta biya ma neko amma duk wanda dan shi ya ci jarabawa da ake bukata gwamnati ta biya mai waye da neko sannan har gobe gwamnati na nan kan wannan decision din idan danka ya dage duk ana kara jan hankalin uwaye ne sannan ina ma so in amfani da wannan damar in kara sanar da al'umma jiha Katsina musamman ilimin ya'ya mata mai girma Dallata Aminu Bello Masari yanzu haka kalkashin ofishi na an bani dama in ci gaba da shiri ne yadda za a yi mu kewaya lungu-lungu karkara-karkara sako-sako mu jawo hankalin iyaye mata musamman na karkara su dinga tura ƴaƴansu makaranta su raba su da yawon tallace-tallace ko kuɗin da mai girma gwamnati Dallata Aminu Bello Masari aka bada wasu kasashen duniya da ke bada taimako na yadda za a ilmantar da ƴaƴa mata wanda ake ba su scholarship karamar hukumar ma shi tana cikin kananan hukumomin da aka ware primary school sama da 17 wanda za a je a biya yaran nan ƴan mata a ba iyayensu kuɗi na scholarship wanda har su gama primary school din ana renan su a tabbatar da cewa sun je sun yi karatu
kai ne mai taimaka ma gwamnati na musamman akan harkokin radio to a kuna nan kuna wani shirye-shirye na duk wanda ma bai kai yaran shi makaranta musamman su mata din ana nan ana wani shirye-shirye na hukunta shi ya wannan magana
ya zama dole yana daga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya in ka duba sashi na 18 karamin sashi na 1 da na 2 da na 3 kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 shi ya state cewa dole gwamnati ta tabbatar da cewa al'umma ta suna samun ilimi cikin sauki so wannan ya sanya shirye-shiryen da gwamnatin ke yi kamar yadda na ga maka a tai a wayar mu mutane da kai a tabbatar musu cewa su tura ƴaƴansu su ilimi barin yaro ba ilimi shine duk wani abubuwa da ake gani na ba daidai ba duk wani labari da za a ji ana yadawa in ba gidan radio ka ji ba mai magana da yawun mai girma gwamna ko shi kansa gwamnan ko kuma wani commissioner shi ko mai bashi shawara kan wasu harkoki ka ji ya faɗi wannan abun ba irin labaran da ake yadawa na jita-jita musamman a irin social media so gwamnati ba ta da wani office banda ofishin mataimakin gwamna na musamman kan harkar wannan social media kuma duk abin da gwamnati za ta yi ta nan ana kwadi ana yadawa so in ba gwamnati ta faɗi wannan ba duk wani wanda zai gaya ma wani labari tsakani da Allah kage ne
Har yanzu dai muna jihar Katsina inda hukumar kula da ilimin manya wato shirin yaki da jahilci ta yi rijista ga kimanin makarantu 600 karkashin shirin saka ilimin zamani a ilimi a makarantun tsangaya. Shugaban hukumar Ahmed Ahmed Doki ne bayyana ka hira da yi da Zaharaddin Sani Funtuwa.
Ahmed Ahmed Doki shine shugaban hukumar ilimin manya a jihar Katsina. Yayi mana karin bayani kamar haka.
To akwai makarantun da muke da su kamar na Integration into Quranic Education wato ilimi wanda muke kaiwa makarantun allo wanda dalibai dake makarantun allo suna karatun su na Qur'ani kuma a ranar Alhamis da Juma'a lokacin da ba su karatun Arabi sai su na boko. To irin wannan azuzuwa gaskiya muna da su da yawa cikin jihar nan. Mai girma gwamnatin da ya ba da ƙarfi ga wannan shiri ya samu fada da wannan azuzuwa sun kai guda 600 wanda yanzu haka dalibai muna da dalibai sun kai 15,964 a cikin wannan azuzuwa. Kuma kayayyakin da ake tabadawa kyauta ake bada dan dalibi ba su ce aka saya ba kuma a biya malami kuma gwamnatin jihar nan tana kokarin biyan malaman nan duk wata.
Ya ce jama'a sun karbi wannan shiri tare da bada goyon baya saboda haka ya ƙara yin kira gare su domin su zage damtse dan cin wannan garabasa.
Mun samu shiri na kirki jama'a sun karbi al'amara ko ina suna kawo sunayen su makarantun su ana rubuta suna bada goyon baya ga yanda gwamnatin nan ke bada himma ga ilimin nan.
Da irin waɗannan waɗanda suke register nan da suna samun tirjiya wajen register nan musamman su waɗannan makarantun allo wato na almajirai ga gano lokaci suna dan yin tirjiya ga shi irin wannan ilimi na zamani. Yanzu wannan ilimi na zamani ya fara karbi kenan da gare su
a gaskiya yanzu ya fara karbuwa ba kamar da ba dai yanzu wannan kiraye-kiraye da kuma yanda suka lura da yanda gwamnatin ta nufa da neman taimaka musu to su ma sun raja'a yanzu sun dawo suna son ilimi mafi yawa yanzu da maimakon a santa kaga mutum ɗaya mutum biyar shidda bakwai yanzu ka samu santa mai mutum 40 iyaka yanzu abin da zamu nema kayan aikin da zamu kara musu.
To akwai wani bangaren kuma da kuke gudanarwa to IQTE to shi wannan tsarin ya yake
eh wato ilimin integration into Quranic education shine shigar da ilimin boko a makarantun allo to kuma daga baya sai muka ga ai kamata a ƙara ai makarantun allon ba wai na cikin gari ko na cikin karkara har da na cikin ƙauyuka tsangaya inda tsangaya take shi yasa wannan IQTE da wannan T din matsayin tsangaya saboda haka har da wannan makarantu na tsangaya duk muna so su shigar da kansu cikin wannan tsarin in Allah ya duk daliban su muna so mu kawo ajin nan Alhamis da Juma'a wanda ba su karatu mu je a koya musu boko
irin waɗannan makarantun allo akwai mata da su ma suke da register a cikin su
eh kwarai ka saboda ai duk makarantun da zaka ga kowace makaranta zaka je akwai mata yara mata duk akwai su kowane aji muna da su
za a samu adadin mata nawa cikin wannan kaso da ka gaya mu
akwai mata kusan 4308 kaga alhamdulillah mata ma suna tasowa a cikin makarantun Allah sannan akwai sauran shirye-shiryen da muke yi na wannan sashi na mata su kansu su ma akwai azuzuwan kansu da
ka ce akwai wasu sassa ko kuma in ce wasu matsugunne da ka bude mu mata kamar karan hukumi kusan 15 da ke fadin wannan jiha ta Katsina to ya wannan
to da zari ne na gwamnati wanda aka faro kuma mai girma gwamnati yanzu ya kare inganta shi saboda yanzu haka bana ya ce a gina mu santoci da mata wanda za a ga koya musu sana'o'i guda uku a bana ya ba da izinin a yi da kusada da batagarawa da kankara kuma dama akwai daliban dama santace ba wannan santoci gwamnati na gina ta kuma ta sa kayan aiki keken dinki da duk aikin da za a yi wurin sannan a kai malamai kuma a rakabiyar su mutane su rika zuwa suna koyo mata jarori amma masu aure da ƴan mata wanda ba su yi aure duk su je su iya sana'a yanzu za su iya dogaro da kansu muna kira gare su je su rika shiga wannan santoci a yanzu haka muna santa 12 gidan nan yanzu an ƙara uku ne haka za su zama 15 to alhamdulillah wannan gwamnati gaskiya ta taso mu ilimi kuma jama'a ku yi kokari ku ba da goyon baya ku rika shiga wannan santoci a rika koyan
daliban nan sun fara cin wannan tsari na koyon ilimin na'ura mai kwakwalwa
kwarai kam sun fara saboda yanzu haka wannan santa da za a bude ta kusa da mu ta filin samji community girma gwamnati kwanaki zo ta bada laptops guda 50 kuma da wannan santa ne ga kayan aikin santa nan duk suna nan kwanan nan za a bude san kuma duk inda muke da makarantun nan muna so a yi kokari a je a kai wannan laptops na computer saboda a rika koyan nan ba kamar santocin da mata duk yawanci muna so mu kai wannan program su ma su rika iya wannan computer saboda zamani ne
kana da wani bayani da zaka yi na kashin kanka ganin cewa duk irin wannan abu ne wanda kuke karantar da manya ba yara ba sai an ba ku hadin kai akwai kiran da zaka yi dangane da haka
kiran da zai yi ga jama'a baki daya da kuma dalibai ka san wani yana jin nauyi yana so ya iya kuma yana jin nauyi ko yana jin kunya to shi ilimi haka yake iyaka abin da nake kira ga mutane su yi kokari duk cibiyoyi duk local government muna da cibiyoyi kai duk gunduma hakimi muna da ma'aikata wurin sai su je su same su a asirce su nemi su gaya musu da Allah suna so su koyi wannan su za su kai santa da ta dace kusa da su a yi masa rijista a boye ba sai kowa ya sani mutum ya karatu shi ya more rayuwar shi ta karatu a asirce ba wanda ya sani kira nake ga jama'a dama ta samu bai girma gwamnati ya ba da ƙarfi ga ilimin nan kuma ya ba da kayan aiki ya ce a yi komai kyauta za a yi dan Allah jama'a ku kokari ku amfani da wannan damar
zaradin sanufin tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Masaro da haka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitaccen labaran duniya.
To a takaice kasar Syria ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin Damascus ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aminiyar Russia da Amurka suka taimaka aka cima. Wata girgizar kasa mai ƙarfin 5.7 a ma'auni ta auku a yankin babban tafkin da ke arewa maso yammacin Tanzania jiya Asabar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 10 da rugujewar gine-gine a birnin Bukoba da ke daura da gabar tekun Lake Victoria wato gabar tafkin Lake Victoria. Musulmi kusan miliyan 2 daga sassan duniya sun hallara a Saudiya don aikin haji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki 5 ana yi. Kasar Iran ta kaurace ma aikin haji na wannan shekarar, tana mai nuni da abinda ta kira wato gazawar Saudi da kuma rashin iya aiki daga bangaren jami'an lafiya da na tsaron kasar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.